الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يوم هو مساء البركة كنا سرارين راديو مريا الأمة أتكلم برنامجنا إلمي دفهمت سوني جاغورا تارد الشيخ حفظه الله عبد الملك الخامس عندك من بياني قمد أبن دشاه الفصل والوصل أتكلم إلمي نبلاغة ta kamar lamuna so mu ji menene takamaiman bayani game da wannan babe na al-faslu wal-wasl
na'am to al-faslu wal-wasl a cikin ilimin balagha yana daga cikin wato ilmul ma'ani al-faslu shine rarrabe abubuwa al-waslu sadar da su to wannan al-faslu wal-waslu yana nufin yadda ake sadar da magana in an ce al-waslu shine wato atfu jumlatin koko atfu jumalin ala jumlatin ko ala jumalin bil wawi والفصل كما تركوا ترك العطف كنا ابن ده ake nufi ka hada wata jumla da wata jumla da wawun kai waslu idan baka sa wawun ba kai faslu to kaga wannan yana da alaka da ilimi biyu yana da alaka da ilimin alwaqf walibtida inda ake tsayawa cikin karatun alqur'ani da inda ba a tsayawa domin ana hada su sannan da alaka da ilmul munasaba ilimin munasaba in aka shafe wawun din ba a kawo ta ba menene munasaba kaga yanzu rashin sanin wannan cikin alqur'ani shi ma zai iya sawa ko da mu ce ba kai kuskure ba sai ka rasa wasu fa'idodi da kamata ka amfana da mutane da su yanzu bari mu bada misali da Allah subhanahu wa ta'ala ce kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun Allah yana bayyana muku ayoyi don ku yi tunani cece fi dunya wal akhirah kaga shi la'allakum tatafakkarun shi fi dunya wal akhirah an rarrabe shi amma ana buƙatar a sanar da shi da wancan yanzu misali a cikin suratul ghashiya da Allah ya ce hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla narun hamiya tusqa min 'aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' sai wujuhun yawma idhin na'ima bai ce wa wujuhun yawma idhin na'ima ba ya shahi wawun amma a cikin wasu surori sai kaga ya kawo wawun din misali da yace yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تو me yasa aka shafe wawun tan saboda mi saboda magana ya kamata aka kawo wawun amma ba aka kawo wawun din ba saboda didduni kafiri kishiyar mu'mini ko mu ce fuskokin kafirai kishiyar fuskar mu'mini ce an shafe wawun to kaga irin wannan yana da kyau a gane kalmar yanzu misali ni ce maka ba ni wani abu kana cin abinci ka kawo abinci sai ni ce maka la barakallahu fik kana ci ni ce la barakallahu fika Allah ya ma albarka amma in ka kama abinci ni ce kace ina ci ni ce la barakallahu fika kaga alfasl wal wasl yana iya bambanta mini mini ki in ni ce la barakallahu fika ma'ana ka Allah ya ma albarka amma in ni ce la a بارك الله فيك الله يما البركه نغودي كذا الفصل والوصل ينسى اغاني معنى القراني ده مغنى حديثي يدا ما ده ايان ايكي ده ايتا رشن سا زي يكاو مساله سنن مناسبه تسكانين مغنى ده مغنى تو wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje tun da yake akwai bayanai da mamuna dan bada misalle ne saboda ko da misali guda aka bayar ko bi wallahi ta'ala alam na'am
jazakum Allahu khaira malam sai abin da sha ilmul badi
to
ilmi ne ko wani ilimi yana da tashi hidima da yake yi ma alqur'ani da sunan manzo Allah sallallahu
alaihi wa sallam na'am
to shi wannan ilimi menene hidima shi kuma da yi ma shari'a
to shi ilmul badi'a shi ne shine kaso na uku cikin ilimin balagha kuma yana da alaka ne da lafuzza kamar shi yana kallon kalimomi ne ma'ana su wadancan suna kallon ma'ana shi ko yana kallon kalima kafin a je ga ma'ana shi yasa shi yana da wato bangare guda biyu bangare na ma'ana da bangare na kalimomi idan muka diba yana da abubuwa da ake kira wato almuhassinatul lafziyya shine da alaka ne da muhassinatul lafziyya misali lafazi kyawun lafazi kalmomin da kai amfani da su yanzu zaka ji ko da mawaki na adabin Hausa sai amfani da su kalmomin da za su burge ka to irin wannan a larabci akwai su a ilmanci misali daga cikin almuhassinatul lafziyya shine aljinas in an ka ce aljinas daga jinsi ne in an ce jinsin abu ai ya zama to idi ɗaya ko to shi jinasikin nan an gane ko wato isti'mal al-lafzaini an gane ko isti'mal al-lafzi zaka yi amfani da lafazi muttahidun an gane ko fi nutqi wajen furuci guda ne amma mukhtalifun fil ma'ana amma ma'anarsa ta bambanta to amma tam akwai naqis tam shine wanda harufa su zo iri daya in harfi uku ne ash-shaklu wasalin yazo iri daya ne al-adadu adadin harufa ya zamanto iri daya ne at-tartibu jerin harufa ya zamanto iri daya ne misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da kiyama za ta tsayu yuqsimu al-mujrimuna mujrimai kafirina ake nufi za su yi rantsuwa ma labithu ghayra sa'a kaga busu dade ba sai dan lokaci kadan nan ba sa'a wanda ake nufi ba ta kiyama tunda ba a cewa busu rayu ba sai kiyama to kaga nan an yi jinasi tam amma kuma bi saboda wajen ma'ana kuma ma'ana su ba dai bace to kaga yanzu in baka san cewa ga yadda ake kiransa ba kaga wannan wani abu ne wanda yake da wahala duk sai ka zo kai mafassara guda sa'a tana daukan monta sa'a tana daukan wani lokaci sa'a tana daukan kiyama in ka koma cikin ilmin usul fi kaga ya kuma mushtarak wallahu ta'ala alam to wannan aljinas kenan sai al-iqtibas daga al-qabs ne shine dan dibuwa an gane ko qila wato yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum ko dan muna daga cikin hasken ku mu dan tsakana inji malaman zauri shi ko iqtibasi ana nufin kana wata magana sai ka dauko wata magana cikin nassi wanda ba naka ba yanzu ina magana sai in kawo aya ko in dibo wani abu cikin aya yanzu misali ina magana kan misali la yaghurrannaka misalin da suke bayarwa la yaghurrannaka min adh-dhalamati kasratul junud wal ansar inma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kai ya rude ka az-zalumai suna da masu tsaron su masu yawa da kuma masu taimakon su sai kace inma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar to ai inma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar wannan ayati ta al-qur'ani ta zo cikin suratu ibrahim wani yankin na ayatul alqur'ani wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ban sai ko an fahimta to kaga wannan yana nuna cewa ya kamata mutun ya fahimci yadda tsarin kalimomin alqur'ani yake kina iqtibasi na kai ya tsaka nuna tsakana kuma ba ta da wata matsala ina fata an fahimci tunda inda bai nuna cewa ba kamar cikin zaka ga cikin kalmomi da dama da khutubobi malamai suna iqtibasin wani abu na cikin alqur'ani to wadansu kuma malamai sun hana shi suna nuna cewa ya kamata ya nuna cewa na alqur'ani wani kuma yana ganin a'a ma'ana ce yayi amfani da ita bayanin rufin alqur'ani bane wallahu ta'ala alam sai as-saja shine wato tawafuqul fasilatayn fi al-harf al-akhir harfi na karshe na maganganu ya zamanto iri daya wanda cikin irin su makama zaka ganshi yana da yawa ko cikin khutubobi bidayatul khutab wasu malamai sun ce bai dace ba wasu malamai kuma sun ce haramun ne wasu malamai sun ce a'a ba a son yi yawa kadiba cikin ash-shamil fi ahkamil khatib wal khutba na ustad doktor saudi sheikh saudi shrim ya kawo maganganun malamai kaga yanzu misali ina ce alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa والصلاة والسلام على الرسول المصطفى kaga yana karewa ni shi ake kira saja'i to amma idan ya zamanto akwai wanda a 100% akwai wanda yake sabawa to cikin alqur'ani zaka iske wanda zai ce to ai me amfani shi a cikin qur'ani sai mu ce a akwai shi inna a'tainaka al-kausar dudra anta ke karewa inna a'tainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar suratul qamar dudra anta ke karewa suratu shamsi wal shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadhabat samud bi taghwaha idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata allahi wa suqyaha fa kadhabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha ka gani to dan haka saja'i abu ne wanda ko cikin qur'ani akwai shi kuma zaka iya karatun shi ka gane wato inda ya sama gaba wallahu a'lam
malam sai abun da ya sa al-muhassinat al-ma'nawiyya
to al-muhassinat al-ma'nawiyya ana nufin abubuwan da ke kawata abu zance amma al-ma'nawiyya na ma'anani ba na lafazi ba yanzu mun bada misali na lafazi abu na farko shi abin da suke kira at-tawriya at-tawriya da larji shine al-ikhfa boye abu shi yasa Allah ce ya tawara min alqaumi min su imamu shurabi yana boyewa to warra shine ya boye abu shi yasa zo cikin hadisi na Ka'ab bin Malik tin sahih muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba zuwa wani wajen wani fagen yaki ba illa warra sai yayi tauriya bi gairi hada waninta ma'ana in kaga ya kama hanyar gabas to ba gabas ne zai kai yaki ba in ya fita sai a fita ta gabas sai munafikai su je su kai labari ce zai kai muku hari sai aje an yi yaki yamma kaga nan yayi tauriya kenan ya boye amma ban daga zo ta Tabuk malamai suka ce saboda wurin yana da nisa kwarai ba su kamar munafikai ba za su iya samun dama zuwa ba ina fata an fahimci ni to kaga dai ashirin tauriya tana nufin boye abu to amma me ake nufi da tauriya a larabci shine mutun yayi magana ya kawo kalima tana da ma'ana guda biyu guda kusa take guda nesa amma ta nesa yake nufi yanzu misali inda ce ash-shamsu me yake nufi da ash-shamsu
rana
to wani lokaci da larabci ana cewa ash-shamsu ana nufin barewa sha'ir yake cewa ka anna nisana anna nisana ahda min malabisihi likanuna anwa'an min al-hulali amil ghazalata al-ghazala mun kace mi me yake da al-ghazala
barewa
ko kuma al-ghazala rana
rana
awil amil ghazalata min tulil mada harimat fama tufarriqu bayna al-jadi wal-hamali kaga sha'ir ne yana zama ne sai ga ana zahi lokacin sanyi ko kuwa ga ana sanyi lokacin zafi sai ce ka anna naisana kamar dai watan naisan watanin laraba kafin zuwan musulunci ahda min malabisihi ya dauki sashe daga cikin suturarsa likanuna ko kuma litammuza tammuzu wata ne kanuna ana riwaya biyu anwa'an min alhulali ya dauka ya arama suturarsa ga tammuz ko watan kanun yace amil ghazalata min tulil mada harimat koko rana kaga al-ghazal sai kace barewa yace koko rana saboda juyawar zamani ya tsawaita harimat ta tsufa ne fama tufarriqu bayna al-jadi wal-hamali ba ta bambantawa tsakanin al-jadi dan akuya wal-hamali da dan kuma wato abin nan dan tunkiya sai malamai suka ce abin da yake nufi wai ma'ana nan al-ghazalatu ash-shamsu Al-jadiyu akwai wani babban dutsi ko wani kololo wani abu ana kiranta al-jadiyu al-hamalu akwai kololo wani abu wai abin da yake son ya ce cikin lokacin zafi ne sai ya ji sanyi to wannan sai yasa tsammanin zamani ya canza kenan ya kamata lokacin sanyi ami a ji sanyi lokacin zafi a ji zafi sai ya ce to yana sa tsammanin shi wancan wata shine ya dauki aron wasu kwanaki na shi ba wancan koko dai rana ta tayi rikici bai da ta yi zafi cikin wannan lokaci sai ta yi kaga al-ghazala kalma ce mai nisa wanda kuma idan muka duba a cikin muqamatul hariri akwai ta muqama da hariri ya kawo tauriya sun kai guda 42 cikin baitutuka wadanda yayi wanda inda yake cewa indi ajibun arwiha bila kadibin anil iyani fa kannuni abal ajabi indi ajib ina da abubuwa masu mamaki arwiha bila kadibin wadanda zan ruwaito muku ba tare da ƙarya ba yace to fakannuni anil indi ajibun arwiha bila kadibin anil iyani wato bila kadibin ba tare da ƙarya ba anil iyani daga ido kenan zan fito da su baro baro fakannuni abal ajabi ku kira ni uban mamaki ko baban mamaki to sai ya jero su ra'aitu ya qaumi aqwaman ghidha'uhum bawl al ajuzi wama a'ni bitatal ibn abi yace naga wadansu mutane abincinsu bawlal ajuzi kaga bawlal ajuzi shine hitsarin tsohuwa wama ani ibdatul inabi yace kuma abin da yake nufi ba ya inabi ba giya nake nufi ba ba giya nake nufi ba to me ake nufi da bawlal ajuzi kaga sai ka koma can kaga ga abin da yake nufi wa mustanin min al a'rab qutuhum an yashtu khirqatan tughni an as-saghbi yace yaga wadansu mutane mustanina kaga yace mustanina sune mutanen da suke cikin yunwa an gane ko kutuhumu abincinsu an yashtu khirqatan su soya khirqatan ragga ko tsumma tughni an as-saghbi wanda yake isan musu daga yunwa me yake nuhi da shi wai khirqa ashe fara ake nuhi da larabci kaga yanan yayi amfani da kalimomi suna da yawa wanda bazan iya kawo su mutun da bai tutukka ne kama su yawa mai su ya koma can cikin muqama ko kuma ya saurari abinda malamai suka faɗa to wannan kaga shi ake kira at-tauriya wanda kuma zaka iske wani lokaci cikin alqur'ani ko cikin hadisi za a yi amfani da wata kalima ta ma'ana ta nisa da ta kusa sai malaman fa tafsirin alqur'ani su ce maka abinda ake nufi da ita ko malaman hadisi su nuna maka ga abinda ake nufi da wannan kalima a cikin wannan hadisi ko wannan siyaki wallahi ta'ala alam
mallan jazakumullahu khaira sai abun da yake attibaq
to attibaq shine aljam'u bainad diddaini ka kawo cishiyoyin abubuwa guda biyu an gane ko yanzu haske da duhu ai abubuwa cishiyoyin juna ne to sai a ce an yi attibaq tsakanin su amma suna nufin akwai attibaqi na ijabi wanda ba a samu korewa ba akwai wato attibaq salbi wanda an samu korewa misali da Allah subhanahu wataala ya kawo cikin suratul kafi yace wa tahsabuhum ayqadan su mutanen ashabul kafi kana sa tsammanin bacci ayqadan falke suke wahum ruqudun alhali suna bacci to kaga ba a kawo korewa da korewa ba ko korewa da tabbatarwa ba a kawo wato tabbatarwa ba da korewa ana iya kawo korewa guda biyu an gane ko ko tabbatarwa guda biyu amma nan sai anka kawo tabbata ne tahsabuhum jumla ce ta isbati kana zaton su ba a ce la tahsabuhum ba ayqadan wahum ruqud suna bacci amma alhali da bacci da kuma zama farke kishiyoyin juna ne to wanga sai a kira shi wato attibaq alijabi as-salbi kuma shine a kawo abu sai a kawo kishiyar sa sha'ir yace wa nunkiru in shi'na 'ala an-nasi qawluhum wa la yunkiruna al-qawla hina naqul wa nunkiru muna musu in shi'na lokacin da duk mun kaga dama 'ala an-nasi qawluhum idan sun ka fadi magana dan yana al-fahrina duk wanda ya fadi magana yace in mun kaga dama zamanin jahiliya yace sai mu ce ƙarya yake yi ko da mun san gaskiya ne yace wala yunkiruna alqawla hina naqulu babu wanda isa ya ƙaryatar da abinda muke faɗa lokacin da muka yi niyyar magana to kaga wannan tibaka ne yunkiru tabbatarwa ne wala yunkiruna ba sa tabbatarwa kaga yayi wato as-salbi kenan tabbatarwa da korewa to wannan shi ake kira at-tibaq kuma cikin alqur'ani da haka an kawo ma'anoni guda biyu wani lokaci kamar ta fuskar wannan ya kore wannan da wanda yazo ya tabbatar da wanda ya kore ko a wani lokacin ba a kore su ba wato an tabbatar da su ne wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud da ayqadan da ruqudin kishoyin juna ne domin wanda afarke ba bacci yake ba wanda afalci ba wanda bacci kuma ba farke yake ba ina fata an fahimce ni har wani sha'ir yayi istinbatin irin wannan ma'ana a karkashin wannan aya wani mutum na idan yana bacci sai kaga idon shi bude suke kamar yadda zo mu yake bacci sai yace tara ainahu maftuhatan wa huwa na'imun ka arnabatin tahta dhilli hina taqilu tara ainahu maftuhatan wa huwa na'imun zaka ga idon shi suna bude amma bacci yake yi to ya za ka gane yace ce ka arnabatin kamar zo mu ne ko zo manya tahta dhilli hina taqilu karkashin idon lokacin da take yin bacci sai ka ji an ce wannan shina kwanan zo mu ko da wajen Hausawa wallahu a'lam
sai al muqabala mallai ta kuma menene bambancin muqabala da ittibaq
to shi al muqabala shine fuskanta shi yasa a ilimi na tattaunawa suka ce al muqabala duk da yake wasu malamai suke ba a ce muqabala sai a ce al munazara munazara shine wane ya kalli dalilan wane ya kawo dalilan ya kalli dalilan wane amma muqabala ma an kace mai bayi babu wata matsala ana kira shi muqabala domin muqabalatu dalili bid dalili ne za a fuskanci dalili muqabalatu al hujjati bil hujja amma dai ana ce musu munazara kamar shine abinda an kafi fada dan haka cewa muqabala kuskure ne wannan dai muna ganin dai a ba a ce masa kuskure ne sai dai ya saba ma abinda ya shahara duk da yake mu cewa za a yi muqabala tsakanin malam wane da malam wane a gurguje al muqabala shine zikrul lafzaini ko kuma zikrul ma'nayaini thumma wato zikri ma yuqabiluhuma zaka fadi abubuwa guda biyu sannan ka fadi abinda yake zuwa bayan su bari in bada misali ya an ka fadi rana aka fadi an ka fadi yini aka fadi dare to kaga shi ita yini abinda dace da shi haske kuma haka nan bane shi ko dare abinda dace da shi duhu to yanzu misali cikin wani lokaci in an ka ga dama sai a kawo su jere hakan ga shine ake kira al-laffu wan-nashru al-murattab sannan kuma yanzu da Allah ya ce wa min rahmatihi ja'alakum al-layla wan-nahara kaga daga ina daga cikin rahama ta Allah ja'alakum al-layla Allah ya sanya muku dare wan-nahara da yini sai ce litaskunu fihi shi litaskunu fihi dan ku samu natsuwa yana koma zuwa ga dare ne walitabtaghu min fadlihi sannan ya sanya muku yini litabtagu min fadlihi dan ku nemi falarsa kaga an kawo dare an kawo yini sannan anka kawo abin da yake munasaba da kone daga cikin su to wannan shi ake kira al-laffu wan nashru al-laffu wato gamewa wan nashru ko sun ake shi at-tayy wan nashru to al-murattab kaga an jero su an fadi dare an fadi yini sannan anka kawo abin da yake da alaka da dare sannan anka abin da yake da alaka da yini to akwai al-mushawwish wanda in anka kawo shi sai a juya su yanzu misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul suratu ali imran yake cewa yawma tabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi haske wadansu fuskoki za su yi baki to yanzu idan da a fara fada nawa ya kamata a fara fada wanda mi fuskoki ya kamata a fara magana bayan an fadi wannan
wanda sun kai haske
haske ko to sai aka juya an kai mushawwish wanda suke cewa mushawwish ko ghayr murattab sai anka ce fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون kaga sai an kace fa amma alladhina suwaddatu wujuhum wadanda fuskokin su kai baki kaga an koma sai aka ba ai magana wadanda suke farare ba daga ba sai an kace wa amma alladhina biyaddatu wujuhum wadanda fuskokin su suka yi haske wanda tashwishi ne yana tashwishin hankali koko a ce ghayr murattab wanda ba a jiran toshi ba irin yadda hankali yake sawa tsammani to wannan shi ake kira al-muqabala
جزاكم الله خيرا ما لسى ولا شيء حسن التعليل شيكما وانا يرم بياني زامي اكن شي
تو حسن التعليل شيني اكاو ابو سي ابا ده دليلي اما شي cikin ilimin balagha suna ganin cewa husnul ta'lil shine aba da hujja wadda ba ita ce hankali yake karba ba saboda uslubi ne na udabau akwai wani sha'ir yake son ya nuna muna girman matsayin mutumin da yake ganin kimarsa mutumin ya mutu sai ce to wannan wata da kake gani an gane ko wama kulfatul badril muniri wama kulfatul badril muniri yace qadimatan wama kana wato wama kulfatul badril muniri qadima qadimatan wai wani yanzu in ka kalli wata kana ganin akwai wani dan baki-baki cikin shi da wata yar tsaga-tsaga yace wannan abin ba wai tun asali ba haka yake an gare ko sai ya nuna cewa a asalin wani mari ne da aka yi masa wai ba yana nufin mari ba wai bakin ciki ne wai abin da ke son ya ce mutuwar wannan bawan Allah ya tassa wata haddashi sai da ya ji ciwo saboda inda baka ba karamin mutum bane to kaga wannan ta'alili da ya basuwa an san da a ilmance ba a ka'ida ba haka nan bane amma yana son ya nuna maka matsayin wannan mutumin wai hadda wata ya san da matsayin shi a duniya to amma a cikin ilimi na shari'a an ce husnul ta'lil shine a bada dalili ingantacce mi yasa Allah ya wajabta muna yin azumi sai ce la'allakum tattaquna ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun akwai husnul taqsim kuma shine a raba abu in an rarraba shi ya ce ka daidai ba zai rarrabu ba to shi wanda ana kiransa husnu wato at-ta'lil at-taqsim nake son cewa kama inda Allah ya ce wato alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wadanda suke ambaton Allah su masu imani qiyaman ya qiyaman wajunu wa qiyama wa qu'udan
kan suna zamne
wa ala junubihim
kuma suna kishin gide
kishin gide to dan adam bai wuce dan ga hali guda uku da an kawo biyu ba aka guda ba da abin ga amma ana so a ce suna ambaton Allah a kowane hali amma sai an kace qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to wannan shi ke kira husnul taqsim inda bai cika ba da sai a ce wannan taqsimin kin bayyi ba wallahu ta'ala a'lam
jazakumullahu khaira mallan sai abin da ya shi taqibul madh bima yushbihu azam
to تعقيب المدح بما يشبه الذم دكما تعقيب الذم بما يشبه المدح اكاو ابو wanda yake mummuna ne sai ai toge to in an yi togin ya kamata a kawo na kware kuma sai a ƙara kawo mummuna to wannan kaga an yi ta'kidu wato al-dhamm bima yushbihu al-madh shi kuma ko kuma a tabbatar da sifa an gane ko ta gari sai kaji an cire kama an yi toge me ya kamata a kawo mummuna kuma sai a toge sai a kawo kuma nagari kaga yanzu cikin sifa ta gari an ce an cire ai mummuna kamata a kawo sai a kawo nagari to wannan shine ake kira wato ta'kidul madh bi mashbuhu dhamm da ta'kidul dhamm bi mashbuhu madh bari mu kawo misali a gurguje saboda lokacin mu yana tafiya ba mu shiga mawdu'in mu na gaba ba shine cewa cikin qur'ani dan in ba da qur'ani yake ba da misali banzo ana samun matsala Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul a'raf mutanen annabi lut suka cewa Allah ya ce wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum maganar da suka bayar amsa sun kace a fitar da annabi Lut daga wannan alƙarya fitar da mutun daga cikin alƙarya menene shi ai babu ne mai kyau ba ko sai suka ce innahum unasun yatataharun su mutane ne waɗanda suke tsarkaka to kaga ai kamar yabon shi ne suka yi amma su suna ganin tsarkaka ga luwadi su a wajen su kazamta ne kaga sun zarga kuma yanzu sun ƙara kawo wani abu wanda muni ne suke son su ƙara ba wai yabo ne suka yi ba to sannan kuma a cikin suratul maida shi ko qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah ya ku ahlal kitabi kuna kyaman mu to ai kyaman mumini abu ne mai mi abu da yake mai muni to illa an amanna billahi don dai mun yi imani da Allah shi kadai sa kuke kyaman mu kaga sun tabbatar maka su da sifa ta gari da cewa su mutane ne na gari ana kyaman su don saboda imani kaga kuma an ƙara karfafa ma'ana wato kina sai zaman to ana iya jujjuya su to wannan shi yasa ake son dalibi ilimi ya fahimci irin waɗannan matsaloli da kyau wallahu a'lam
malam sai abin da ya shahi uslubul hakim
to uslubul hakim shine mutun ya tambaye ka wani abu ko ya baka wani labari yana jiran ka bashi wani labari ko sai ya sa tsammanin zaka bashi wani labari sai ka bashi wata amsa wanda sabanin shi abin da yake sawa tsammani yanzu mutumin da ya tambaye ka labarin wani abu sai ka bashi wani labari wanda ba shi ba kana son ka nuna mai wannan labarin yafi muhimmanci da wannan koko mutumin da ya tambaye ka wani abu sai ka bashi amsa da wani abu kana son ka nuna mai wannan abin yafi muhimmanci koko a'a sai ka kauda kai daga abin da ya tambaya sai ka bashi wata amsa can daban to shi ake kira al-uslubul hakim an gane ko ma'ana uslubi ne na mutum mai hikima sai ya nuna maka ga abin da yafi suna bada misalin sa a cikin wato suratul baqara wajen fadar Allah subhanahu wataala yas'alunaka anil ahilla mutane su suna tambaye ka anil ahilla akan sha'anin wata sai suka ce sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene hikimar wata yana karami daga baya sai ya zan babba daga baya kuma ya koma karami sai Allah ya musu qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj kace su watannin nan alamumi ne na sanya lokuta da aikin hajji ma'ana abinda suke tambaye akan shi na kasancewa shi mai girma karami da girman wata ba shi ne fi muhimmanci gare su ba ko da mun ce shi da muhimmanci abinda fi muhimmanci su tambayi hikimar da aka sa su ta fuskar a ba su labarin lokutan ibada ka gane lokaci ne na aikin hajji da sallah da azumi da zakka da idda da sanya lokuta daban-daban shine fi muhimmanci da ka sanya shi kamar matsayi ne na me yasa yake girma ko yake zamantowa karami wanda ilimin kimiyya ne zai kula da irin waɗannan ababin ko dalilan shi amma dai abin da fi muhimmanci shine kasancewa an sanya su zamanto alamomi ne na gabatar da ibadodi da al'amura na rayuwa wannan shi ake kira uslubul hakim to dan haka insha Allah ta'ala a gurguje nan ya kamata mu tsaya game da wannan bayani insha Allah
ƴan uwa masu albarka masu saurare mu kuna kun ji dai irin bayanin da malam yayi Allah ya saka mai da alkhairi game da ilimi na balaga wanda ilimi ne wanda duk wanda yake son yayi tafsiri na alkur'ani ya gane balaga ta alkur'ani to yana da kyau ya san wannan ilimi
na'am
nukutan mu ta gaba ita ce ilmi al-adab
al-adab na'am
shin menene adab saboda so da yawa muna ji ana bayani akan wannan ilimi
na'am
to me ake nufi da adab kuma shin wannan kalima ta adab tana da asali a yaren larabci ko kuma sai zuwa musulunci ne aka san wannan kalima
to a gurguje saboda ilimin balaga ba mutane ba su suka yi wannan karatun sa ba ina bada shawara dalibin ilimi ya nemi littattafai na farko al-balagatul wadhiha ka'idodin ta ya karanta su zai fahimci dan misali muna da wani tafsiri da ake kira at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur duk wanda bai karanta ka'idodin balagatul wadhiha ba da kalbi da balaga ba zai iya gane wannan tafsiri ba don an gina shi ne akan balaga an gane ko abu na farko kenan na biyu akwai littafin balaga na ilmul ma'ani da al-bayan da al-badi' na Abdul Aziz Al-Atiq Dr. Abdul Aziz Al-Atiq na kasar Suriya sannan akwai mu'jamul balagatil arabiyya na Badawi Tabana ka san kowace ka'ida misali akwai mafatihut tafsir na ustadu Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib dukkan cin ma wani abu da anka faɗa cikin ilimin balaga baka sani ba ko ka koma cikin wannan sannan kuma Imam Suyuti a cikin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an ya ke wuri wanda yake bayanin balaga ta Al-Qur'ani da kinaya da abin da yake kama da haka ina fata an fahimci ni to wannan a gurgurjina nake son saboda amfani da wadansu littattafai yana buƙatar sai ka san wadansu ka'idodi in ka samu balagatul wadhiha ka fahimci ka'idodinta gaba ɗaya in ya faɗi magana in ka koma can gurgurdon hali ko kuma mu'jamul balaga العربية نبدوي طبعنا والله تعالى أعلم إلي من منقبة كراتم ورقبة شيني علم الأدب إلي من أدب كلمة أدب كافين زوم مسلم تي تنا نفين واتو الأكل تن أبين تي شائر يتي نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الأدب فينا ينتقر إذا مكا تفي وجن كمرمونا تكين داجي an gane ko zamu kira kinai in muna wajen kiyo ko ne irin wani aiki dai zamu kira jama'a la tara al'adibu fina yantaqir baka ganin mai can abinci cikin mu yana koton kurciya domin annaqr shi ne kamar abin da shafi koto ka san wani ana can abinci sai ya nuna zalama to yake cewa baka ganin mai can abinci daga cikin mu yana koto ma'ana yana hannu baka hannu akushi inji malam Bahaushe to kalma ta al'adab kenan canda tana nufin can abinci an gane ko har ta koma tana nufin al'adab bayan zuwan musulunci kuma al'adab zuwan musulunci tana nufin wato na farko tana nan tare da ma'anarta ta cin abinci shi yasa ake kira ma'duba wurin da ake cin abinci sannan sai ta dauki kuma wata ma'ana ta adab shine ladabi tarbiyyantasuwa duk da yake sun kawo wani hadisi suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi to wannan hadisin bai inganta ba duk da yake Allah shine tarbiyyantar da shi dan ya ce alam yajidika yatiman fa awa wa wajadaka dhallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna المهم دي باب وانده تربيين تده منزو الله سبحانه وتعالى شيء تربيين تده شيء أما دي تيوه وانده حديثين يا إنغانتا ما لما يسونك چه أبر وانده مغدا كوبا حكبا باين وانن كلمة تا الأدب سيتا كوما كوما باين وانن تا روكي وتا ما أنا شيني إلمي وانده يكي كلادة أبند أكا رويتو المأثور عن العرب أنغالي كومين الكلام الفصيح والبليغ نثرا أو نظما وتمييز صحيحه وسقيمه ilmi wanda yake kula daga ababin da aka ruwaito na magana na Larabawa nasran aw nazman wadda waqe ce koko ba waqe ba an gane ko sannan kuma wannan magana za a gane tana da hikima kwarai da gaske to tun wannan lokaci sai wannan kalma ta dauki wannan sabuwar ma'ana kidan tana nufin cin abinci kafin zuwan musulunci da musulunci yazo tana nufin cin abinci da ladabtarwa koko can ma kafin zuwan musulunci tana nufin cin abinci da ladabtarwa musulunci da yazo ya tabbatar da wannan daga baya sai ta koma tana dauka wani ilimi wanda yake kula da wato kwararre magana mai hikima wanda take kwararra wanda ko an tsara ta koko tazo haka a zube wanda yake ta Larabawa ce to shine nasran aw nazman na'am
mallan sai wannan adab shin adab ilimi ne haka guda ko kuma ya kasu kashi kashi shi ma
to malamai sun kasa ilimin adab a kaso biyu manya na farko akwai abin da ake kira an-nazmu 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 bi ma'ana al-manzum maganar da aka tsara ta shine malam Bahaushe yake ce ma waqi sai mun bambanta tsakanin waka da waqi an gane ko domin waqe ba tare da sai an sa wani abin kida ba shi ake kira waqe ita ko waka galibi sai an sa garaya ko kuntagi ko gitar ko kuma wani abin da ya kama da haka ko molo ko kuma abin da ya kama da haka dan haka shi an-nazmu magana ce wadda an tsara ta wadda Larabawa sun kware cikin ta sai an-nasru an-nasru shi kuma wato magana wadda az-zubi wadda ba tare da an tsara ta tana tafiya akan wani tsari ba shine mani malami da ake kira a Najeriya Kala Rawi wata rana yana magana kan masu abin nan maganganu to sai kawo ta magana najima yana fadi ban gane ba sai da tsaya da kwantar sa hankali na shine yake cewa kana zuwa karan mutane hayaniya kana wani nasaru da nazamu to ni ban gane menene nasaru da nazamu ba wai ashe abin da yake son yace kana nasru da an-nazmu kawai sai ce kana wani nasaru da nazamu kana wasu harrafai duk an tsuke su wallahi sai da kwantar da hankali na sanin gane wai abin da yake son yace an-nasru da kuma an-nazmu to waɗannan su ne guda biyu shi an-nazmu bayan zuwan musulunci can Larabawa akwai adabul jahili wato tun lokacin jahiliya suna tare da shi to amma abin da yake son in ci anan shi an-nazmu kafin zuwan musulunci kala guda ne waqe ne suke yi shi kuma an-nasru shi kuma daban-daban ne domin akwai khutba kamar a tashi ai khutba ba ta irin ta jumu'a ba tun da wannan lokaci babu tantan sallar jumu'a ko abin nan akwai khutbobi da suka yi na waɗanda suka shafi rayukan su ne da gobe sannan kuma akwai rubutu duk da ke Laraba wannan lokaci ba sa yin rubutu mai yawa da an kace musu ummiyai ba ana nufin ba sa rubutu ba dan wasu abin da suke tunani ai dan an kace musu ummiyin babu rubutu cikin su kwata-kwata a ana nufin rubutu yayi karamci dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuhu ku yi rubutu to inda lokacin Qur'ani yake sabkama ba sa rubutu to ya za a iya ce kuma su yi rubutu kin dan haka rubutu abu ne wanda suke suna yin shi amma yayi karamci shi yasa ake ce musu ummiyin to amma bayan zuwan musulunci shi an-nazmu sai koma kala biyu ne shi yasa wadanda suke bambantawa bayan tsakanin an-nazmu da ash-shi'ru in an ce shi'ru shine waqe wanda yake dauke da fasaha da kuma maganganu da suke da alaka ba da ilimi ba in an ce an-nazmu ana nufin waƙe wanda yake da alaka da ilimi yanzu kaga kamar shatibiyya nazmu ake kiranta ba ake kiranta shi'r ilimi ne wanda wato waƙe ne amma mai alaka da ilmul qira'at ka'idodin ilmul qira'at da kuma qira'atu sab'a misali tayyibatu an-nashr waƙe ne nazmu ake kiransa saboda yana da alaka ne da ilmul qira'at da ka'idodin ilmul qira'at al-qira'atu al-ashr al-kubra الشاطبيه كو الدر المضيئه كو الفيه ابن مالك الفيه ابن مالك بيتي دبوني مي كولا دا قايدودين نحو سي اكيراتا النظم شي يسا سوي كيرانسو المنظومات كو ابين ديكي دا علاقه دا علمي نا عقيده كو ابين ديكي دا علاقه دا علمي نا حديث مثالي الفيه السيوطي في علم الحديث مثلا كو الفيه ابن عبد الله بن غندو في علم الحديث كو في علم المصطلح كو في علم اصول الفقه مثالي كو في علم الصرف دد دي ابين ديكي دا علاقه دا علمي to dan sai a kira shi an-nazm kaga wannan ba a same shi ba sai bayan musulunci yazo wadannan ilmuka sai an ga kira su al-manzumat ash-shi'r kuma sai an karraba amma idan an ce an-nazm shine dukkan abin da tsare yake an-nasr kuma sai zamanto magana ce wanda yake ba a tsare take ba kamar magana ce wanda kana magana tararara ba tare da ka hankalta mu ta kare da harafi iri ɗaya ba ko ba ta kare da harafi iri ɗaya ba ba ka hankalta mu wannan ba wallahi ta'ala alam
mallan sai abin da ya shahi al-adab anwa'ul adab min haythu al-usul wala makin
na'am
lokuta can baya shin adabin su da daidai take da wanda yazo baya gare shi lokacin zuwa musulunci kafin zuwa musulunci da ma kuma lokuta da wanda suka biyo ne ko wanda suka biye ga juna
to in an kalla tahassul taqsim al-asr min haythu al-usul suna karkasa shi na farko sai a ce maka adab الجاهلي الادب الجاهلي ادب نكافين زو كافين تورو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم شي سو زغنا المعلقات اتيمك شعرنا امرؤ القيس ده شعرنا طرفا ده شعرنا ابنن اعشا ده شعرنا زهير بن ابي سلمى سينا سكي مالمو سكي تشي ما شعرا تو wannan kuma zaka iske akwai muallaqa shidda akwai bakwai akwai hasha biyu wanda ya mujalladi biyu ne wadansu musulma san akwai har guda 12 ba to wannan kenan sai kuma akwai ash-shi'rul islami wanda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo an samu shu'ara a wannan lokaci sai ana kinsa ash-shi'rul islami saboda wannan lokaci musulunci yazo sai kuma ash-shi'ru wanda ake kira fi ahdil khulafa zamanin Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali an gane ko to wannan kuma malamai suna kallon su ta wannan fuska sai ash-shi'ru fi dawlatil umawiyya dawlata umawiyya sai ash-shi'rul abbasi na dawla abbasiyya sai ash-shi'rul andalusi shi'r na Andalus to shi wadan suna kiran shi shi'r ne na Andalus saboda sun kalli wurare tunda Andalus daban inda ta zama daula ce Umayya ita ko abin nan Baghdad daula ce Abbasiyya wadan kuma suna ce a'a shi ash-shi'rul Abbasi shine shi'rul Andalusi domin lokacin daula ta Abbasiyya ita ce take jagorantar musulunci a inda musuluncin yake kiran waccan tabi'a ce laha kina in mun kalli zamani kawai Abbasi za a cewa in mun kalli wuri kuma sai mu ce shi'rul Andalusi daban shi'rul Abbasi daban sai shi'r na zamanin ad-dawlul mutatabi'a lokacin da daula ta Abbasiyya ta yi rauni an ka samu jahohin da suke tabbabbalewa ko na mulkin kansa sai kuma ash-shi'rul hadith wanda na wannan zamani suna nufin kamar tun daga lokacin da wato dai kamar shekaru 200 asr al-hadith tun lokacin da dai turawa suka ruguje daulolin musulunci ya zamanto yanzu saura ma akwai ash-shu'ara al-majhar shu'ara na kasashen musulmi da suka hijira suka je America Latiniya suka zauna wadansu daga cikin su sun yi shi'ir mai kyau wadansu kuma sun kafirce sun zamanto mulhidai wal iyazu billah to kaga kenan idan za a karanta za a kasashe ta fuskar a lokuta sai a kalli daulolin musulunci ana raraba shi in kuma na wuri ne za a kalli kowace kasa ko wani yanki yana da nashi shi'rul abbasi kaga nan ana kallon baghdad kenan shi'rul andalusi ana kallon abin nan ana iya kallon shi'r kuma na kowace kasa yanzu a yanzu kowace kasa in tana da shu'ara sai a danganta wannan shi'r ke in zuwa gare ta ko a danganta shi zuwa ga gwamnatin da take mulki a wannan lokaci wallahi ta'ala alam
sai ma labin da ya shafi al-adabul muqaran wal muwazan menene bambanci tsakanin su
to
kuma ta yaya ta wace huska ya kamata mu fahimce su
na'am al-adab al-muqaran shine ayi muqarana an gane ko shine yanzu misali muna da adabi na Hausa muna da adabi na Faransanci muna da adabi na English irin su Shakespeare muna da adabi na Faransanci irin su Senghor da sauransu ko ba haka ba to idan muna son mu tattaro mu yi karatu bambanci tsakanin adabin larabci da na faransanci da na ingilishi inda sun kai kamancecine da in su karraba sai a kira shi adabul muqaran wasu na kiran shi al adabul muqabal amma an kace adabul muwazan shine a dauko na yare guda sai a tattara yanzu misali in an ka dauko umrul qais ana son ayi dirasa ta nashi da Zuhairu ibn Abi Sulma ta inda wani ya tsere ba wani to na sai a kira shi al adabu al muwazan kina al muwazana tana da alaka da yare guda al muqabala ko al muqarana tana da alaka da yare biyu ko fiye da biyu to kaga wannan yana taimakawa wajen dirasa ta fuskar fahimta shi yasa shi al adabul muqaran adab alami ne domin yana da alaka yana iya zama alami saboda yana da alaka da yarurruka daban-daban amma al adabul muwazan yana iya zama to yana da alaka da yare guda ne kenan wannan misali bai fita daga cikin yare guda ba ina fata an fahimta
Allah ya saka da alkhairi mallam mun je menene adab kuma sannan menene bambanci ma tsakanin shi adab karan kansa
na'am
to menene muhimmanci na wannan ilimi na adab
to ilmul adab na larabci musamman shi ilimin adab amfanin sa yana koya ma dan adam sanin rayuwa domin mutane ne waɗanda Allah ya ba hikima aka ruwaito maganganun su kake haddacewa to zaka iske a rayuwarka zaka fahimci abubuwa da dama shi yasa suke ruwan ruwaya ga sayyidina Umar suke cewa yace allimu abna'akum alfara'id wash-sha'r ku koya ma ƴaƴanku alfara'id ilimin rabon gado wash-sha'r da sha'r domin shi sha'r fa inna sha'r diwanu al-arab duk da yake sun ruwaito hadisi sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi sha'r diwanu al-arab wannan hadisin malamai suna cewa ba gaskiya bane amma dai dangantawa shi suwa ga sayyidina Umar shi dai ake ganin yana yiwuwa wato diwanul arab an ce diwan kamar wuri ne wanda ake aje abubuwa to nan ne ake aje tarihin rayuwar larabawa da hikimomin su sannan yace wa yufattihul aql koko fa inna ash-sha'ra yufattihul aql shi sha'ir waƙe yana bude hankalin dan adam yana koya ma dan adam rayuwa da wayo to kaga shi adabi ilimi ne wanda yake kuma bai karewa kullun yana tare da mutane domin ana iya kamo kowane zamani a duniya da nashi mutanen da suka fice a cikin wannan adabin to kaga bai karewa ilimi ne mai ci gaba shi yasa kullun ana iya rubutu akan adabi ilimi na wanda yau in kaga dama ka bada tarihin wani ko hikimomin wani to masu hikima kuma a duniya ba sa karewa akwai wani zamani to shi yasa ilimin adab karatun shi yana da muhimmanci kwarai da gaske amma in mun ka zo a cikin addinin musulunci sanin uslubin larabci yana taimaka maka wajen sanin alqur'ani yanzu misali bari in baka misali cikin ilmul i'jaz kafin mu gane cewa qur'ani in muka zo cewa qur'ani ya buwaye larabawa to ai ya kamata mu gane su kwarewar su ta magana ina na ta kai kuma kafin ka gane muhimmancin mu'jiza alqur'ani domin in baka san yadda su larabawan sun ka kware da iya magana ba har qur'ani ya buwaye su to sai ka iske fahimtar kaga i'jazul qur'an za ta yi karamci misali kuma idan ka san rayuwar larabawa kafin musulunci da waƙe-waƙen da sun kai na jahiliya da wani na yaƙe-yaƙe da na bin mata da karuwanci da na shashanci sai ka gane kwashe musulunci shine zai tsarkake waɗannan mutanen kuma babu wata al'umma wadda musulunci zai zuwa bai tsarkake ta ba ka san rayuwar su zai koya maka sanin rayuwar larabawa ta fuskar siyasa ta fuskar zamantakewa ta fuskar kasuwanci tunda duk akwai wabawa da masu waƙe da suka yi bayani kan irin waɗannan ababuwa sannan zai nuna maka wata matsala da ta faru ga yadda aka bi aka warware ta ga yadda matsala kaza ta faru aka warware ta shi yasa shi wannan yana da muhimmanci sosai na fahimtar irin wannan sannan kuma kiran da nake yi musamman ga waɗanda suke ganin karatu adab bai da wani amfani ba za ka san lugar larabci ba sai ka karanta adab da kyau musamman manyan littattafai to amma bari dan bada misali inda zaka gane ba mu bar ma zancen misali in ka diba yau tafsirin da dai duniya ta ahli sunna ta yadda da shi shine tafsiri na ibnu jarir at-tabari shine tafsiri mafi girma shaykhul mufassirin ake kiran sa haka ne ko ba haka ba to dalibin ilimi ya dauki tafsiri na ibnu jarir at-tabari ga baiti nawa ya kawo na shi'ir na kafa hujja da shi a cikin littafin sa imamul qurtubi man cikin manyan malaman tafsiri ne ahli sunna ka take diba baiti nawa a cikin littafin imamul qurtubi duk manyan malaman tafsiri sheikh muhammad al-amid ash-shanqiti ka diba cikin adwa'ul bayan da al-azb an-namir baiti nawa ya kafa hujja da su a cikin yaren larabci shi yasa waɗanda suke ganin karatun adab bai da kyau wani lokaci saboda ilimi na mai wahala su kuma ba su son su wahala sun fi son su zamanto malamai bai da ashiyatin wato haha sai su yi wannan ilimin bai da amfani karatun adab duk malamin da ya san abin da ake nufi da shari'a dole sai ya ce maka karatun adab yana da muhimmanci Allah ya kyauta wannan shine zan cewa a gurguje
Allah ya saka malam da alkhairi sai ni kutan mu ta gaba malam yaya ne ake dirasa na nusus adabiyya ya ake dirasa
to nassi na adab mun kawo shi yana iya zamantowa nazman ne ko nasran nazman ya zamanto waƙe ne ko mu ce shi'ran nasran kuma wanda ba waƙe ba to akwai hanyoyin da ake bi don su baka yadda zaka karatun shi in mun zo a ƙarshen karatu ka tuna mini mun bada misalin ko da annazm guda saboda shine yake yawan abin nan kayfiyat dirasatul nusus kenan na farko idan ka zo an ka kawo maka nassi na adab sai ka aza tambayoyin nan guda shidda man wane ne yayin wannan maganar sannan kuma akan wa aka yi maganar ma meye sifofin wanda yayi maganar meye sifofin wanda aka yi magana a kansa domin tana yawa mutun shi rubutu kan kansa ko shi rubutu kan wani sannan kuma ma za ta tambaye ka wanga nassi wani irin nau'in nassi ne nassi da ya shafi siyasa ko wanda ya shafi zamantakewa ko mai da ya shafi tsaro ko wanda ya shafi addini ko wanda ya shafi wani nau'i na ilimi gashi nan kaga yana da kyau ka san wannan tabi'a ta wannan nassi da sifarsa to idan ka fahimci waɗannan sai ka zo zuwa ga aina a ina ne aka yi wannan nassi mata a wani zamani ne saboda a san kalmomin da ya amfani da su shin yanzu wannan ma'ana a wancan lokaci me take nufi kaga da yawan waɗanda suke fassara alqur'ani da son ransu ba tare da sun koma a fahimtar sahabbai ba su ga yaya ne fassara take sai fassara su zanda matsala haka ne turawa suka dauki fassara alqur'ani su fassara shi da irin yadda ransu yake so ba tare da sun koma sun karanci ma'anar kalmomin ba a can wancan lokaci kafin su fassara a yanzu amma nassin su na filosofi nasu da wane ne sai su zo su ce a'a a wannan lokaci ga abin da ake nufi da wannan kalima kaga cuta ko shi ne suke kira etude thématique ya kamata ka san yadda ake yin ta to sannan kuma mata sai ka to zuwa ga kaifa ta yaya na zaka karatun wannan nassi kaga shine muke magana akan sa sannan kuma limaza dan me ya fade wannan shi wanda ya fade shi shin ya fade shi ne don an fusatar da shi don yana tare da wata gwamnati ta kore shi a'a don saboda yana dan tawaye ne don saboda a'a ana nuna masa bambanci ne don saboda a'a shi mutumin nan mai kudi ne a'a saboda mutumin nan talaka ne a'a kashi dan limaza to rashin fahimtar wannan sai yasa in ka zo karatun nassi kawai sai ka zo ka fada baka iya tantance abubuwan da ake bukata kafin ai karatun nassi wannan duk ayar da zaka karatu tana bukatar wannan duk hadisin da zaka karanta yana bukatar irin wannan dirasa duk nassi na adab ko sha'ir ko nasran za a kawo shi yana bukatar irin wannan kaga daga ciki akwai annaqdu naqdi a tace mai kyau da wanda bai da kyau to shi qur'ani ba a naqadin sa sai dai a tabbatar da kira'a ta inganta ko bai ta inganta ba in ta inganta shikenan kai ka dan kai kritikin Allah don Allah hakimun nan Allah baya kuskure naqadin hadisi ana naqadi a gane ya inganta ko bai inganta amma ba a naqadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan hadisi ya inganta mun fahimci wannan amma naqadi na nassi du ko na fiqhu ko na adab ko ma na siyasa ne ko na filosofi to shi ana naqadin sa ana kritikin sa amma yanzu zaka ga daliban mu mutun na iya kritikin aya ta qur'ani ko hadisi bayan ta inganta amma bai iya kritikin turawa da filosofi sai ce maka hadisin nan kai kaza ko ayan nan kaza amma an ka ce wani filosofi ya ce kaza sai ka ga ya dauki wannan magana da muhimmanci wanda waɗanda suka yi karatun ma adabil larabci zaka suna da irin wannan aqida wal iyazu billah sai at-tahlil ana son kai wato ka bididdigin wannan magana kamar ka ƙara mata armashi ka halala ta ka bita ɗaya bayan ɗaya sai al-ikhtisar wani lokaci kana son ka takaita magana an kama magana mai tsawon sai dara 25 ana son ka maida ta sai dara 5 to wannan wani ilimi ne mai zaman kansa sai al-istintaq daga an-nutq ne kamar nassin ka karance shi gaba daya to kana son ka ce menene wannan mai magana yake son ya ce shine istintaqun nassi kana son nassi yayi magana kenan ya baka kunarin tataccen ma'ana abin da ake son a ce an gari ko sai daga cikin abin da ake abin al-sharh ana son kai bayani sai aka ma nassi kamar wata aya ko wani hadisi a ce kai bayanin sa to haka ana aika maka nassi na wata magana wani mutun sai a ce kai bayanin sa kai sharha abinda yan jarida suke yawan yi yanzu in shugaban kasa yi diskur daga baya sai su zo sai su yi sharha su ce ga kaza ko su yi naqadi su ce wuri kaza daidai ne wuri kaza ba daidai bane ko su yi tahlil ko ku su takaitar da magana ta awa daya ko kuma sharha ko tarjuma ya fada da wani yare su maida shi da wani yare wanda yana daga cikin zuwa matsalolin da muke fama kasashen mu yanzu na turanci da English dole shugaban kasa zai magana ne da yaren turanci da English sannan a gaya ma 'yan kasar sa abin da ya fada da yarurruka na kasa shi ba isa bai yi magana da yaren ɗan kasa sai kai tsaye su ji shi wanda tasirin mulkin mallaka ne amma su in za su yi magana da yarurrukan kasashen su suke magana su ga mai ɗan kasar su kenan kai kamar turawan ne kake yi ma aiki ba wai ɗan kasar ka ne kake yi ma aiki ba Allah ya kyauta to ban sani ba ko akwai nuktar da ta yi saura saboda lokaci yana tafiya
sai abin da ya shahi mallan anwa'un nusus
Na'am.
Haloli na nususu kuma.
To nasoshi ana karkasa su ne ta fuskoki daban-daban. Ba kamar kafin ka fara karanta nassi, yana da kyau ka san tabi'ar sa. Nassi ne na addini. Kaga Al-Qur'ani nassi ne na addini. Hadisi nassi ne na addini. Littafi na fiqihu nassi ne na addini. To shikenan. Bible nassi ne na addini. Ana iya ai karatu cikin shi tunda Allah ya ce akwai abin da anka juya ka gane wanda addini da wanda ba daidai ba. Ina fata an fince ni At-Tawra nassi ne na addini Injila nassi ne na addini Zabura nassi ne na addini to kaga ana iya cewa wanga nassi ne mai alaka da addini sai nassi mai alaka da kimiya za a ce maka to wanga nassi ne wanda yake da alaka da kere-kere ko nassi ne wanda yake da alaka da ilimin geografiya ko nassi ne yake da alaka da ilimin tarihi ko nassi ne wanda yake da alaka da likitanci ko nassi ne yake da alaka da zamantakewa an gane ko sociology an gane ko ko nassi ne yake da alaka da wani ilimi to nan sai ka ga inda zaka aza shi ko kuma misali nassi ne wanda yake da alaka da culture wayewa al-thaqafa to haka ne zaka kafin ka kai karatun nassi ka gane shin wai wannan nassin me yake magana akan shi tunda bai dace a ce kana karatu abu baka san cikin gone fanni yake ba baka san shi wanda ya rubuta shi shin fannin shi ne ko ba fannin shi bane don ka azo ka tobara ta za ai in ban manta Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib duk wanda ya magana cikin ilimin da ba ilimin sa bane yanzu kana jin yazo da ababe masu ban mamaki to kaga irin waɗannan abubuwa in mutum bai san nau'i na nafsi ba zai je aikata banna wanda shi yasa yanzu su turawa in wata matsala ta faru sai ga an kire le specialist su yi magana amma cikin addini yanzu son su kai waɗanda ba su karanta addini ba su za su yi magana akan addini a kasashen mu yanzu kaga turawa da sun ka expert an islam islamology wai islamology mutun ya karanta musulunci har ya kai doctora amma bai ilarusi ba to shi wanda bai san yaren alqur'ani ba bai san yaren sunna ba bai san yaren laraba wanda su qur'ani ya sabka da yaren su ba bai san yaren shari'ar musulunci ba kuma a ce shine zai magana da sunan musulunci expert an islam kuma a bar musulmin da su yaren su na da waɗanda sun ka karanta abin sun kai imani da shi wanda bai imani amma ba shi zai magana akan shi kaga wannan turawa suna cutar da mu su abin sai a maida wajen expert mu ko a zo a dauko ni a ce islamolog na amma wai bai san qur'ani ba imma faransai da kawai yake ji ko english wai ya karanta abin nan to dan haka irin waɗanda abubuwa rake musulmi su fahimci menene bayan su ba mu cewa duk sharri ne 100% dan ya kamata mu karanta mu sai da mu kare kamu da irin waɗannan abubuwa da suka yi amma kuma ai hattara Allah ya yi mu mai kyau na'am to ina ganin sai al-aghrab ko wani nassi yana buƙatar ka san dalilin shi wanda ya rubuta nassin nan in kaga in mun ka zo cikin aghradu shi'r ko aghrab na an-nafru abu ne mai muhimmanci shine kafin abu na ƙarshe wanda zamu gana kanshi kaga wani nassi inna shi'r ne tunda su aghradu shi'riyya da aghradu an-nafriyya suna da yawa shi al-qur'ani Allah ya faɗi dalilin da ya saukar da shi kaga nan da mun zo cikin Qur'ani sai mu ce me yasa Allah subhanahu wataala sabkar da Al-Qur'ani sai mu kawo dalilai Allah ya ce ya sabkar da shi don ayi tadabburin ayoyin sa ba kai ne zaka magana ba Allah ne ya faɗi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi kaga mun samu gharar an sabkar da shi don ayi hukunci inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah an sabkar da shi don a tabbatar da tauhidi hadha balagun lin nasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid wal yadhakkaru ulul albab an sabkar da shi saboda dalilai da ga sunan mun ta faɗa su a cikin darussan da suka gabata to wannan shi da muhimmanci ka gane nafsi amma in muka zo nafsi na adab al aghrad al adabiyya zaka ga in an kawo nafsi ko na sha'ir ko na wani abu akwai nafsin da yana da garadi tsaya akwai nafsin da yana da garadi fiye da tsaya ma'ana yana da manufa fiye da tsaya ko wani kuma tsaya to amma misali zaka iske cikin sha'ir za a kawo al ghazal Al-ghazal kamar su shu'ara suna yabon mace. An gane ko? Ina fata an fahimce ni dai kenan. Daga ciki zaka ga al-fakhru, al-fahari, kamar yadda sha'ir yace wa nunkiru in shi'na 'ala an-nasi qawluhum wa la yunkiruna al-qawla hina naqulu. Muna musun duk wanda ya faɗi magana. Ko wane ne mu ce bai isa ba amma ba wanda ya isa musu abin da muke faɗa. Kaga nan al-fakhru. To kaga da al-ghazal da at-tashbib duka da tashbib ana kiransa wato yabon mace sannan ana iya kawo aghradu zama al-aghradu ash-shi'riyya da al-aghradu an-nasriyya daban-daban 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 shi yasa sai ka san nau'i na al-aghraf kuma shi an-nasr da yake ya rabu daban-daban kaga kana da ar-rasail rubutu kana da al-khutab to zaka iske kowa kuma akwai wanda ya fice akan wani fanni zaka iske ma musulman al-asr al-hadith yanzu in mun ka doka shauki yayi fice ne akan ash-shi'r Mustafa Lutfi al-Manfuluti yayi fice ne akan an-nasr sannan in mun ka duba litatafai na sha'ir suna da yawa mun kawo sha'irul jahili akwai diwani diwani na shu'ara'u masu yawa wadanda suka fice diwanul mutanabbi an gane ko diwani na Imam Shafi'i duk da yake ba rubuta shi ba amma an tattaro waƙin sa ne daban-daban wadanda yayi aurare daban-daban fil munasabatil mutafarriqa aka kawo shi zaka samu diwani na shu'ara'u akwai wani zamani diwani na wani diwani na wani diwani na wani nan zaka binciken sha'irkin ina fata an fahimce ni to shi kuma an-nasr zaka iske rubutu ne a cikin maqalat da ake yi da ar-rasail da cikin jaridodi daban-daban da kuma littafan da aka rubuta cikin ilimin adab manya-manyan malaman adab na asrul hadith da wanda ba asrul hadith ba kaga in ka diba cikin maqamatul hariri da maqamatul hamadani duk shi na cikin adab an-nasri duk da yake ana samun ɗan baitutuka cikin su ba su yawa ba amma za a danganta su zuwa ga abin da yafi yawa shine mi shine wato an-nasr maqama tahariri maqama tahmadani ina fata an fahimce ni duk da yake wadansu sun yi maqama yanzu bayan su amma dai wadanda su ne suka fi shahara a duniyar musulunci da adabul kabir was saghir na Abdullah ibn al-Muqaffa da tawqul hamama na Ibn Hazm adabul katib na Ibn Qutayba kaga wanda yana da kyau ka san mu'jamul udaba kaga ne ka karanta udaba na ilimin adab ka san su da kuma mazahibul adab ilimi yana da adab shi yana da mazhabobi yanzu a ture zaka iske akwai adab ne wanda yake ya ginu akan classic akwai romansiya mazhabobi daban-daban ga wanda yake son shi san al-mazahibul adabiyya al-mu'asira da al-qadima da kuma ash-shi'r al-qadim da ash-shi'r al-hadith shi'r nada da shi'ri ne yanzu duka wannan a ilmanci abu ne wanda zai fadada maka kai bincike mai yawa al-aghrad kuma tana yi waye magana akan abubuwa guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai cikin kasida guda sai ka iske mutun ya sa garadi 10 ko 15 to in baka sani ba kawai sai ka dauke ta akan abu guda an sa abu guda ne amma tana yi wa akwai abubuwan da suka biyo bayan wannan talibi ne yake tsayawa kula da irin waɗannan abubuwa shi yasa muna kira ga daliban ilimi su fahimci da ka'idodin ilimi shiki su san mu'jamul al-udaba ko mu'jamul mustalahatil adabiyya saboda in ka ga wata kalma baka san abin da take nufi ba ka koma can ka ga menene ake nufi da ita kafin ka je ka fassara ma mutane abin da baka sani ba Allah ya kyauta to a ƙarshe na ga lokaci ya matso ina so in dan ba da misali na al-nazm ko in ce ash-shi'r qasida ta shauqiyya kamata mu dauka wanda sha'ir ne yanzu ana ce mai amiru shu'ara a duniyar asr al-hadith shauqi yanzu dai shi aka bar ma jagorancin sha'ir wanda shugaban kasar Libya Gaddafi in yazo yana magana kan shi sai ya ce sha'ir jahili wato shi shauqi ka san bai jima da rasuwa ba tunda ina ganin alif da 32 rasu amma Gaddafi yana kiransa sha'irul jahili kamar irin su Umar al-Qais saboda wato irin yadda suka takama da iya zance shi ma shauki ya iya wannan wanda masuriya da aka bata abin nan enci shi yaje gabatar musu da waƙe duk da yake suna cewa ya rubuta amma ba shi ya gabatar ba saboda yana da iiniya bai iya karantawa da kyau ka san wani yana da bai da iiniya yana iya karantawa wani kuma iiniya tana kama shi to shauki dai da shi da Hafiz Ibrahim Hafiz Ibrahim sha'ir ne na kasar Misra shauki sha'iri ne na kasar Misra to sai aka yi sabani wanne ne yafi kowanne daga cikin su yana da sha'ir mai karfi karshe Hafiz Ibrahim sai ya nuna cewa a shi shauki ya fi shi yace Amirul Qawafi qad ataitu mubay'an wa hadhi wufudul arabi qad wafaqat ma'i kinai yana cewa qad ataitu mubay'an na zo da mai ba an ce da ni da kai ana shakka ba to na baka kai ne gaba to shi yasa shauki da Hafiz Ibrahim ya riga shi mutuwa tunda ana kiransa shi Hafiz Ibrahim sha'irun Nil yace nayi gurin a ce kai ne ka wato ni riga ka mutuwa amma kai kan riga ne mutuwa sai shauki mata yayi masa kasida wanda sai ya mata suna ya munsifal mauta min al-ahya'i ya kai mai yima matattu adalci daga masu rai wato ma'ana adalci ka san in mutun yana ma matattu adalci an san dai ba wani abu yake kudi gare su ba ko ba haka ba amma in mare ne zakai ma adalci suna wa kana kudin wani abu to shi ko shauki sai kira shi ya munsifal mauta min al-ahya'i shauki yana da diwani diwa ash-shauqiyyah ake kiran sa manyan shu'ara uduka suna da ad-diwan kare ka nemi diwanin su dama in ka ji an ce wani na da waƙe sai ka koma cikin diwanin sa Mustafa Lutfi al-Mantulubi Lutfi al-Manfuluti yana da littafi al-a'malul kamila to da haka yanzu wannan kasida ita ce zan dan ba ƴan uwa kamar yadda Laraba suke tsara waƙe da kalima guda abinda ake kira wannan al-qafiya kamar kuma yadda mun ka kawo shi na wajen al-muhassinatul lafziyya wani lokaci zaka iske kalmomi sun zo da wato qafiya guda wannan da shi zamu rufe dukan kusuma za su kare da ba'un da ba'un da ba'un akwai kuma aghradu da dama shauki yake cewa salu qalbi ghadata sala wa saba la'alla 'ala al-jamali lahu 'itaba wa yus'alu fil hawadith dhu sawabin fa hal taraka al-jamalu lahu sawaba wa kuntu idha sa'altu al-qalba yawman tawalla ad-dam'u 'an qalbi al-jawaba wa li bayna ad-dulu'i damun wa lahmun huma al-wahi alladhi thakila ash-shababa tasarraba fi ad-dumu'i fa qultu walla wa saffaqa fi ad-dulu'i fa qultu thaba ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب وأحباب سقيت بهم سلافا وكان الوصل من قصر حبابا ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا وكل بساط أيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطابا كأن القلب بعدهم غريب إذا عادته ذكر الأهل ذابا ولا ينبيك أن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة أخى الدنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابا وأن الرقط عيكضها جعات وأترأ في ظلال السلم تابا ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم فما برحت كعابا فمن يغتر بالدنيا فإني لبثت بها فأبليت الثيابا لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغابا جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا فلم أر غير حكم الله حكما ولم أر دون باب الله بابا ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا ولا كرمت إلا وجه حر يقلد قومه المنن الرغابا har zuwa ƙarshe wannan cikin kashi uku yalla kashi guda ne na karanta dan saboda daliban ilimi su san ilmu sha'ir da ilmu al-adab ilimi ne mai zaman kansa kuma ya kamata daliban ilimi su san yadda ake bincike wato adab na da na yanzu da mazhabobi da yadda ake karatun sa da kuma muhimmancin sa da alakar sa da shari'a da addinin musulunci
Allah ya saka mallan da alkhairi ɗan uwa duka anan muka kawo ƙarshen wannan barnabijin namu na ilimi da fahimta sune jagora a madadin duka waɗanda suka kama domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai kamar yadda aka tsara nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh